Sashen yada labarai ta Internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. A 'yan kwanakin nan babban batun da ya shiga sahun manyan kanin labarai da ɗaukar hankulan jama'a shine abin da ya faru tsakanin mawallahin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu ɗan Iyan Fika da kuma hukumomin tsaron Najeriya. Idan za a iya tunawa dai a makon da ya gabata ne hukumomin ƙasar Masar suka tare Malam Tukur Mamu a birnin Alƙahira bisa umarnin gwamnatin Najeriya. Lokacin da yake kan hanyar shi ta zuwa umra a ƙasar Saudiya suka hana shi wucewa, sannan daga bisani suka izo ƙeya shi ya dawo Najeriya, inda jami'an tsaro suka kama shi daga safkar shi daga jirgin sama. Wannan batu ya jawo cece-kuce da musanyar ra'ayi tsakanin jama'a da dama kuma a wurare daban-daban. Al'amarin da mu kuma ya sa muka nemi masana, muka tattauna da su don mu ji dalilin da ya sa a Najeriya ba kasahwai masu shiga tsakani ke wanyewa lahiya da gwamnatin Najeriya ba, har ma da mutan gari, saboda galibi zargi na biyo bayan ƙoƙarinsu na neman kuɓutar da mutane ko kuma yin maslaha tsakanin hukuma da masu ta da ƙayar baya, kamar yadda aka sha gani daga lokacin Boko Haram har zuwa wannan zamani na 'yan ta'adda masu satar mutane. Shirin namu na yau akan wannan batu ne, ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu. Bari mu fara da jin ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kan yadda suke kallon masu shiga tsakani da nihin daidaita gwamnati da 'yan ta'adda ko kuma kuɓutar da waɗanda ke hannun 'yan ta'addar.
Tun sunana Musa Muhammad Una. Wato ni ina ganin tsakani da Allah masu shiga tsakanin gwamnati da 'yan ta'adda ba za mu ce ba sa ƙoƙari ba, kuma suna ƙoƙari. Idan har akwai wani bawan Allah ko wasu bayin Allah da za su iya zuwa su je har inda wayannan mutanen suke, ban ga dalilin da ya sa gwamnati da take uwar kowa, take mulkar kowa, a ce ta kasa zuwa ba tsakani da Allah. Saboda shi ɗan ta'adda babu wani yare da yake fahimta face ta'addanci irin tasa. Babu yadda za a yi mutum ya kama maka ɗan uwa ya ci masa zarafi, ya masa wulakanci a idan duniya, sannan a zo a ce wai ana sasanci da shi. Kusan ni ina ganin a gani na ba daidai ba ne. Idan gwamnati za ta sa zuciya ta yi abin da ya dace, to gwamnati ta yi. Amma wai a ce wai wani ya shiga tsakanin gwamnati da 'yan ta'adda, gaskiya ni a gani na ba daidai ba ne.
Sunana Kumar Abba Zamzam Abubakar. To gaskiya masu shiga tsakani 'yan ta'adda da al'umma kai tsaye ba a iya ce musu suna da alaka da 'yan ta'addan ko kuma ba su da alaƙa da su ba, sai dai kuma zargi ba zai fita kansu cewa suna da alaƙar su kai tsaye ba. Abinda kuma zai haifar da wannan zargi shine ya akai suka san su waɗannan 'yan ta'addar har suke samun damar da suke shiga tsakaninsu da al'umma? Shin kuma in sun karɓi kuɗin a ina suke haɗuwa da su su ba su? Duka wannan abin ne wanda hukuma ce kaɗai za ta iya yin bincike. In an yi bincike an tabbatar da cewa suna da hannu ko kuma ba su da hannu, to wannan hukuma ita za ta faɗa. Amma ni a ra'ayina gaskiya ba na goyon bayan ɗaiɗaikun mutane su ringa shiga tsakanin 'yan ta'adda da al'umma, domin suna sa kansu ne cikin haɗari wanda ka iya bayuwa su ma a musu zargi ko na ta'addanci ko kuma su faɗa ma ta'addancin kai tsaye.
Sunana Yusuf Salihu Garo. Lamarin masu shiga tsakani lamari ne mai ban mamaki. Duk wanda zai iya shiga tsakanin wani da wani, to ka tabbata akwai aminci a tsakanin waɗanda ake shiga tsakani. Domin duk inda aka samu matsala za a kira waye yake da aminci da kai. Ba za ka shiga tsakanin wanda ka sani da wanda ba ka sani ba. Duk wanda aka ce masu shiga tsakani wani mutum ne mai mutunci a tsakaninku, kuma shi a kan shi shi kuma ya san ku, yana da kyakkyawar fahimta a tsakaninku da shi. Wannan yana daga cikin alamomin al'amuran da ke ɗaurewa idgaɗan Najeriya kai. Tun da ya san inda suke, maslahan nan ƙwaya ɗaya ce. Kawai ya gaya wa gwamnati ta farmake su in kuma ba su sako mutane ba. Amma dai shiga da tsakani wata hanya ce ta kasuwanci, domin kaso mafi yawa su ake ba kuɗi. To kaga wannan abu ne a buɗe, cewa sun san inda suke, sun san kuma suna da kyakkyawar alaƙa. Ko dai da rai baka ce yana cikinsu ba, ba za ka ce bai san su ba.
Daga cikin masanan da muka tattauna da su kan wannan batu akwai Ahmad Abubakar Dakta, mai hoshin baki da lura da al'amuran da suka shahi rayuwar jama'a. Na tambaye shi a ganin shi ko me yasa masu shiga tsakani ba su cika wanyewa lahiya da gwamnatin Najeriya ba har ma da mutan gari.
To rashin gaskiya fahimtar mu kasashen Afirka ba a saba da irin wannan ba. Mu kasashen Afirka tunaninmu ko kana tare da mu ko kana tare da su. Ba mu da wayewa ta irin sauran kasashe na duniya inda suke da damar da za a iya samun wani mutum wanda zai iya zama a tsakiya. Shi ba tare da gwamnati ba, shi ba tare da su ba, wanda zai kawo samun a zauna lafiya ko a saki waɗanda aka rike. Kamar ƙungiyar Red Cross tana irin wannan da sauran ƙungiyoyi. To amma mu Najeriya rashin wayewa tun da Afirka ce ba mu saba irin wannan ba. Koya mutum ya ɗauko irin wannan tunanin ya ce zai yi, gwamnati za ta dinga ganin shi gaskiya kamar maciyinta ne ko ana haɗa baki da shi. So da haka duk wani bayani ko wata gaskiya taka sai an san yadda aka yi infiltrating ɗin ka, aka nuna maka cewa tare da waɗancan kake yi. An yi wa wani ɗan jarida Ahmed babban nan namun ta Ahmed
ko Salkida ne, Salkida
Ahmed Salkida a nan Borno yake lokacin Boko Haram da ya dinga kawo rahoto. Shi ya san ƴan Boko Haram ya dinga ɗan kawo rahoto akan yadda suke ayyuka. To da aka tashi sai aka yi mai shirin aka ce yana tare da su. Ahmed sai da ya gudu ya bar Najeriya ya koma Dubai. Ina jin Ahmad har yanzu ba ma a Najeriya. Dalilin wannan ya bar Najeriya saboda shi ya yi iyakar ƙoƙarinsa wallahi a matsayin neutral person, amma gwamnati fahimtar gwamnatin kenan har sai lokacin da Allah ya kawo muka zama civilized, muka samu wayewa ko aka samu shugaban da in an zo irin wannan zai ba da dama ya ce to ana da damar a samu wanda zai zama neutral ya shiga tsakani. In ba ka baji abin da ka yi wallahi sai an biyo bayan fage, an maka sharri, an kama ka, an ɗaure ka, an ce tare kake da su. Na ba yadda za ka yi.
Amma idan muka duba ba ma gwamnati ba har da mutanen gari sukan yi wa wannan mai shiga tsakanin kallon ɗan ta'adda ne ko kuma yana tare da masu laihi.
Shi kuma siyasa ce take shiga ciki. Ba mamaki tukurma mu yana tare da waɗanda misali ake ganin suna gaya wa gwamnati gaskiya. Inda gwamnati take da rauni sai su dinga gaya mata tana da rauni, ya kamata a gyara, ya kamata gwamnati ta ɗau mataki a daina wannan hare-haren a daina kaza. To sai ake kallon su kamar ƴan adawa suna tare da jam'iyyoyin adawa. To sai a sa siyasa a ciki. In aka sa siyasa sai a dinga gaya wa mutanen gari ai wane yana tare da waɗanda ba sa son shugaba. To duk wani wanda zai taso mai ilimi ko kuma mai wayewa ganin shi ake maƙiyin shugaban ƙasa. Anti-elitist society muke. Anti-elitist, anti-intellectual, anti-progressive. Duk abin da za ki yi yanzu inda kana da ilimi ko wayewa to talakawa za su dinga ganin ka mai laifi ba ka san shugaban ƙasa. To za ki ga inda kai ka fito kana so ka nuna cewa ga yadda ya kamata abu, ga yadda ya kamata a yi abu, ko kuma gwamnati ya kamata ta gyara kaza, ta gyara kaza, to sunan ka maƙiyin talaka. To sai gwamnati ita kuma ta amfani da ƴan propaganda ta na ƙarƙashin ƙasa. Sai su ɗora maka tsana, sai a ce maka ɗan adawa ne kai, sai a haɗa ka da waɗannan. Daga an ce kana da alaƙa da waɗannan masu kisa, to shi kenan an ɓata maka suna. Gwamnati za ta iya yin yadda ta ga dama da kai, mutanen gari za su iya yin yadda suka ga dama da kai.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Radio Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. Haka kuma mun tattauna da masanin harkokin tsaro akan wannan batu Dr. Yahuza Ahmad Getsu, shugaban kamfanin haɗaka na Eagle Integrated Security and Logistics, domin mu ji yadda shi kuma a ganin shi ko me yasa masu shiga tsakani ba su cika wanyewa lahiya da gwamnatin Najeriya ba da ma mutanen gari. dan zarginsu da ake yi da kuma yi musu kuɗin goda da masu aikata laifi.
To abubuwan da yake faruwa abubuwa ne, wato abin yana da matukar wahala. Domin ni ina daga cikin waɗanda suke shan irin wannan wahalar hago bahar jibi. Dalilan su ne abubuwa ne guda uku. Na farko, ƙasar tana cike da cikumurɗi na rashin gaskiya daga shugabanni da kuma masu shiga tsakani ɗin domin a dama da su, saboda akwai da yawa waɗanda damammaki ne abinda ake cewa to opportunity suke amfani da shi domin burace-burace da ƙaunar yin abubuwa waɗanda suke haɗa kai da masu aikata laifin domin azurta kansu. Al'ummar ƙasar ta zama wato kowa yana ƙoƙarin hanyar da zai gine ya samu wa kanshi mafita. Kuma sannan na biyu shine tace wacce babu abinda ake girmamawa irin kuɗi. Indai zaka samu kuɗi, kana da kuɗi, to kai ne mutum. In baka da kuɗi, duk kwakwalwarka, duk basirarka, duk sanin ka da gogewarka da ƙwarewarka da sanin ya kamata ka kai ba mutum bane. Sannan abu na uku, ita gwamnatin ba a taɓa ganin samar da wani tsari wanda yake tantance waɗanda suke wato shiga tsakani a irin waɗannan abubuwa. Yanzu zan baki misali, ƙasashe kamar irin su Burkina Faso har ƙasar Gambia ta taɓa amfani da ni wajen waɗansu abubuwa da suka shafi yin wannan aikin. Wato an yi shi ne ta fuskar kallon irin ƙwarewata da gogewata dangane da abin da ya shafi tattaunawa don samun mafita, wato abin da ake cewa negotiation. Waɗansu da suka sani suka buƙaci in shiga cikin wannan abu. To anan kuma Najeriya sai zama wani abu ne wanda wasu mu suke yin shi kyauta, to amma sai zama akwai bara gurbi da yawa waɗanda ko dai suna haɗa kai da 'yan masu aikata waɗannan laifukan ta hanyar cewar idan an kama mutum, kuɗin da aka caji iyalin shi daban daga gurin masu ta'addancin, masu satan mutanen, kuɗin da shi kuma zai gayawa iyalin daban. Saboda haka idan misali su masu waɗanda suke riƙe da 'yan uwan wane sun caji 100,000, shi kuma sai ce 500,000. Saboda haka a Najeriya sai aka ɗauki waɗannan a matsayin masu laifi, sai aka bar al'umma sai suka zama alƙalan kansu. Ita gwamnati sai zama tana yin badambadama. Wannan badama sai ta sa ta jefa wa al'umma shakku da cewar a'a to ya za a yi ake ga wanda yake da bindiga, yake da iko, yake da hukunci a hannu, shi bai je ya samu ya yi tattaunawa ya karɓo waɗanda aka sata ba, sai kuma a samu wani a gefe shi yake tattaunawa ya karɓo waɗanda aka sata, shi ma ai in haka ne ya kai ma ya san 'yan ta'adda. To wannan shi ne abin da ya faru kuma yake faruwa a Najeriya, kuma za a daɗe ana shiga cikin wannan ruɗanin da imuwar ba tare da an samu mafita wacce take mai sauƙi, wacce za a iya samun kaiwa gagaci akan lokaci ba.
Yawwa, dakta, idan muka duba ƙasashen da suka ci gaba, musamman ƙasashen da ake fama da irin waɗannan abubuwa na ta'addanci da sace-sacen mutane, ko kuma wani kawai ya ɗauki bindiga ya shiga ofis ya yi garkuwa da mutane, ko ya shiga makaranta ya garkuwa da yara, za mu ga akwai irin waɗannan mutane da ake ce ma negotiators, wato masu shiga tsakani su tattauna a samu a kuɓutar da waɗannan mutane da suka shiga hannu. To a gwamnatin Najeriya babu masu yin irin wannan aikin ne da ake ganin wasu suna yin ƙundumbala su sadaukar da kansu su shiga wannan aiki na shiga tsakani?
To aikin ga a ƙasashen da suka ci gaba ɗin da kuma ƙasashen ma da ba su suke ƙanana wanda suke yin amince suka yarda da irin waɗannan masu shiga tsakani, sun yi wani abu wanda ake cewa to tantancewa da tacewa. Saboda rashin wannan tantancewa da tacewar shi yasa ake samun bara gurbi. To shi yasa a waɗancan ƙasashen ake girmama masu irin wannan wato ɗabi'a ɗin da ilimin da gogewar da sanin ya kamata. To amma a nan Najeriya ita gwamnati, saboda ya zama ba a jan mutane a jika sai waɗanda suke da auren 'yarwane ko ƙanwarwane, 'yarwane ƙawarsu ce ko wani abu makamancin haka na abubuwa dai na san zuciya, ko yaron wane ne ko kuwa ne ya tsaya min, to ba in ba ka da haka nan, to babu wanda zai yarda da cewa a'a akwai ma wani abu wai na gogewa na ƙwarewa da Allah ya yi maka.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan. Na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Sulaiman da Bilkisu Ahmed da duka waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Halima Jumarau ke sallama da ku huta lahiya.